a mutane da yawa suna kukan cewa kamar akwai wasu lokuta da likitoci a Najeriya ire-iren ku suka yi ta wuf suna fitowa suna barin kasar tun daga 80s har zuwa shekara ta 2020. Shin me zaka ce akan wannan? Kana ga cewa fitar ku ta fi muhimmanci ko ba ta fi tunda ka dan fada a cikin ni na gane ina ka nufa? Za ka iya dan ƙara buɗe mana wannan ga masu irin tunanin cewa bisa ake fitowa ake barin kasar?
Da haka duniya ta zama a dunkule take kuma ta ci gaba sosai yanzu don ina zaune a nan yanzu ba don COVID ba ina ji da ƙyar nake wata biyu a gida ba ni ban yi tafiya ba kuma tafiyan da nake yi zan je ne in je in duba ayyukan da muke yi zan je ne in taya abokan aiki na a ƙasashen nan ino zan je ne in musu horo akan wasu ayyukan da ya kamata su yi zan je ne in duba in ga yadda za a inganta aikin da ya kamata a yi zan je ne in je in duba yadda za a yi a kawo irin wa'innan shirye-shiryen a ƙasashe. So zamanmu a nan ya buɗe kafa ne sosai na kai tallafi can gida.
Assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na madubin Kabara. Sunana Usman Ahmad Kabara kamar yadda aka saba. Sannan kuma kamar yadda muka ce madubin Kabara yana duba ne tare da zakulo mutanen da za su iya zama jagorori ko kuma waɗanda za a kalla matasa musamman su kalli cewa ashe ana ganin zurfin ruwa da na gaba. Mun sake zakulo ɗaya daga cikin waɗanda cikin fitattun mutanen mu ne a arewacin Najeriya musamman ƙasar da take a bangaren Afirka wanda kuma na tabbatar za a samu abubuwan ji daga bakinsa da yawa shi isa muka yi tunanin bari mu je mu zakulo shi mu ji menene yake kunshe da rayuwarsa gaba ɗaya mu ga daga ina aka taka aka hau kuma ina aka sauka. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To da fatan kana nan lafiya.
Ina nan lafiya, ya kake kai ma?
Alhamdulillah. To da farko da wa muke magana a cikin shirin madubin Kabara?
Sunana Murtala Muhammadu Mai.
To Malam Murtala daga ina ka fito?
Ni mutumin Adamawa ne. Mutumin Yola a Adamawa, Najeriya.
To za mu so mu dan fara da jin wane ne Murtala, misali shekarunka nawa yanzu, yaya daga yanzu zuwa yanzu
ake ciki? Alhamdulillah, shekaruna yanzu ina ji 53. Ni kamar yadda na ce maka, ni mutumin Adamawa ne a Najeriya. Na yi karatu can Najeriya, na yi aiki can Najeriya kafin na zo nan shekaru 9 da suka wuce aiki ya kawo ni nan. Haka.
Ka fara aikin daga Najeriya ne kafin shigowa nan kenan?
Insha Allah. So a Najeriya aiki na yi karatun likita ne a Najeriya. Da na gama na yi bautan ƙasa a jihar Kebbi, daga nan na zo na fara aikin ƙwarewa, karatun ƙwarewa a fannin rashin lafiya da cututtukan yara. A nan jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, asibitin koyarwa ta Zaria, a lokacin suna nan da branch a Kaduna. So ni nan Kaduna na fara karatun ƙwarewa, na yi wannan na shekaru 2.5. Sai kuma wata dalili da sa ni na bar wannan harkan, na shiga harkan lafiyar jama'a.
Public health ne, no?
Public health. So daga nan a lokacin akwai wasu ƴan uwana da suke nan aiki suna tallafa Petroleum Trust Fund, suna management consultants na Petroleum Trust Fund.
Lokacin PTF kenan, da lokacin
PTF. Haka. So kamfanin da suke sarrafa ayyukan da PTF take yi a lokacin, sunan shi Afri Project Consortium. So na zo na aiki da su shekaru 4. daga 1996 early 1996 zuwa 2000. A 2000 nazo na koma na je nayi karatu na ƙara karatu fannin public health din ƙasar Netherlands. Na yi shekara ɗaya da karatu na dawo. To da na dawo wata shida bayan dawowa na sai aka nemi ana neman masu aiki a wani kamfani da ake kira Pathfinder. Kamfani ne da take aiki na tallafawa ƙasashe masu tasowa a harkar lafiya particularly lafiyar mata da yara. So a lokacin suna da wani project da yake nan jihohi tara na arewa. Ana nan ana neman manager da zai yi running project din Kaduna. So a haka na nemi aikin Allah ko ya sa da rabona na zo na fara aiki da su daga 2002 kenan February. So na zo na aiki nan Kaduna daga nan aikin ya haɓaka aka ƙaro mun girma na da Abuja na shugabancin haka na yi shugabancin ƙungiyar gabaki ɗaya a Najeriya daga 2008 zuwa 2012.
Kai kaman shi ne lokacin da kai country director kenan?
Insha Allah lokacin ne da nayi country director
ke. To me har baka gane a lokacin, na san allo nan lokacin diddi haka.
To ka san girma in ya zo, so ina country director na Najeriya sai kuma muka samu ayyuka da ya kamata mu yi a Ghana. Kuma ayyukan ba su kai matsayin da za mu sa director a Ghana ba. So muna da manager a Ghana. Sai aka sa ni in lura da both Nigeria da Ghana. So
officeship
din na daga nan Abuja aka nake lura da Ghana da Nigeria daga Abuja. So hakan ne har zuwa 2012. Anan kuma again another wani opportunity za a ce wani dalili ya taso. Wata damar ta taso ita kungiyar tana neman wasu wanda za su zo su yi aiki a nan Washington DC. Sai tsare-tsaren yadda za a yi a gudanar da ayyuka na harkar lafiyar mata da yara a ƙasashe masu tasowa. So suka bani gayyata suka ce mun ko zan zo in yi aikin a nan Washington DC. So of course na yi shahara, you know, na ɗauki daman na zo nan March 2012. Tun daga lokacin ina nan America da initially da project din na shekara biyar, daga baya kuma Allah ya sake bani wani dalilin ɗaukaka na koma na zama ni ne babban jami'in ayyukan da ake yi a ƙasashen Afirka, regional director kenan. Then daga regional director shekaran da ya wuce na sake samun wani ɗaukaka na zama shi ne babban mai tsare-tsaren ayyuka da suke gudana a ƙasashen da muke aiki gabaki ɗaya kamar head of programs kenan.
Wajen Amurka?
To wajen Amurka gabaki ɗaya, ƙasashe 16 da muke aiki.
Ƙasashe 16 kuke aiki?
Insha Allah.
To shi ne matsayin da kake kai?
Shi nake yi yanzu.
To kafin mu koma mu ji, tunda yanzu wanda mai sauraro zai ce wannan ya tsallake tiryan, to dole komai na rayuwa akwai matsaloli, akwai naushi ta can, akwai bugu ta nan, ya zaka jure? Kafin mu je ga wannan, zan iya jin yaya za ka yi bani labari akan abin da ya shafi iyali, inda ka fito, misali zuri'ar da ka fito, kamar misali family background a Turanci, irin waye baba, uwa, ku nawa ne a gidanku, yaya kuke?
To alhamdulillah gidan da na fito ko da zuri'ar da na fito an san muna da ɗan yawa, kuma muna almost every fannin rayuwa. babana late Allah mishi rasuwa Allah mishi rahama yayi dan buram adama Muhammad Mai adama ma'aikacin gwamnati ne most of rayuwar shi yayi commissioner zamanin su gawan daga baya ya dawo ya zo heading fannin lafiya adama former Gongola health services management
for a chairman
a lokacin ana zuwa jihar Gongola lokacin governor Barde daga baya ko kafin nan ma yayi chairman din Upper Benue River Basin Development Authority so yayi dai ayyukan gwamnati kala kala of course babban muna da yawa you know da shi a gidan dai da girma mun kusan 60 dukkan mu nan ko sai da ya tabbatar kowa yayi karatu namiji ko mace you know
wato kun kai kamar 60 ƴaƴan shi koko da ƴaƴan dangi gaba daya
yo wato da ƴaƴan dangi da gaba daya ina ji zai ma zan ce maka ma fi haka don ka san yadda harkar da take kowa da ya tashi mai neman makaranta da mai neman aiki lokacin da muke Maiduguri a lokacin da yake commissioner kowa mutumin Adama ko Gongola da ya tashi neman aiki ko yake neman wani makaranta ko wani abu yana nan gidan mu in ya zo ya samu abin da yake bukata maybe ya fita wasu ko haka za su zauna to haka a Yolan ma dangi ne da aka tashi you know ko yar daga nashi yaran da kuma yaran dangi da kuma yaran anguwa to a hakan da aka tashi kuma duk daya ake duk nashi ne
to kenan kamar yanzu ku ƴaƴan sa kun kai kuna
mu ƴaƴan shi ina ji mu 32 also
kamar gidan mu kenan amma mu wasu sun riga mu gidan gaskiya mu
zama mu ma haka Allah ya dauke wasu haka
ya yana da nasaba yanzu misali karatun da kayo daga gida din har zuwa wasu yana taimakawa wasu hakan yana da nasaba ga yanzu misali mu sauraro ko kallon mu zai ce shi yana da hali ne shi
yasa
iya karatu yana da nasaba da
wannan wallahi babu ko kadan ka san mutane da dangana ne ba abun hannu ba kuma sun tada mu da kowa ya nemi nashi kowa ya kokari ya karatu wato sometimes in nayi tunanin yadda rayuwar mu take yanzu sai mu ji ba mu wato da daukaka da abubuwan da Allah ya mana kaga su lokacin su ba magana internet ba magana you know wannan abubuwan duk ba amma yana da lokaci da zai zauna da yawan nan namu kowa ya tabbatar ya duba ya ga me yake ciki ya duba aikin makaranta da yake in ya kama ya sa shi ai gyara ko a karantar da shi duk sai an yi ba magana rago kowa dole yayi aikin shi you know ba kuma abun you know mun yi noma you know mun aikin gida kowa sai zai yi don a tabbatar cewa kowa ya samu abun ba kawai na maganan karatu ba ka tabbatar ka zama ne mutum kamalalle ka iya aikin gida ka iya aikin ka na makaranta ka san yadda zaka zauna da mutane komi da ka sani you know ya tabbatar muna yi so ba magana abun hannu bane kuma kaga ko kana ma magana abun hannu kana magana mutane 60 da 70 da a gida mutum daya you know shi yake harkan makarantar kowa ci da sha da kayan sa you know tufa da a tabbatar kana da wajen kwana duk hannun mutum daya so kaga ko ma ya aka ce
han yayi yawa hannun akan shi
haka ne
misali akwai wata wahala da zaka iya mu koma cikin rayuwa mutane yanzu misali zaka ga cewa yanzu yara ma yawanci zaka ga makarantun kuɗi ake kai su a gida saboda ana son su samu abin da ya kamata ka taɓa makarantar kuɗi ko ko duka na gwamnati kai tunda ka ce gashi ka shekara 53 na tabbatar cewa lokacin da kuka fara primary dan ko mu da muke bayan ku na tabbatar mun fara primary wai da ni da har ina jin yadda na shiga secondary sannan na san wai ana yin ma wai wani makarantar kuɗi ni ban ma sani ba
haka
yaya na kuje taso zaka iya
tambaya to kuma mu ma dai hakan ne you know a lokacin ma makarantun gwamnati gaskiya suna da inganci sosai kuma abinda aka sani a lokacin kowa ma makarantar gwamnati yake zuwa kamar ma dai a lokacin mu in ka ji yaro na karatu a makarantar kudi kamar yana da ya kasa karatu ne a makarantar boko koko yana to ko kuma izgili ko kai yana ya samu matsala a makaranta sun kore shi ko wani haka haka so amma mu a lokacin makarantar primary anan Hamawa ne anan Chicken Yola you know General Murtala ne secondary school tsoho makaranta ne da aka sani in fact wannan shekaran suna bukin cika shekara 100 da ta yi middle school a Yola ta zama senior school high ta zama secondary school so nan ne na gama kuma na je jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria nayi makarantar Sharifa ke shiga jami'a shekara 1 ta well nayi school of basic studies SBS a lokacin shekara 1 kafin in shiga faculty of medicine a Zaria yau ba so duk ko kaga lokacin duk makarantar gwamnati ne insha Allah ina ji ni da na fara ma ni sani makarantar you know ai makarantar da Zambia kudi sai da na je masters you know a 2000 na 2001
masters to a ebu zai kai hada din na sun yawan tsari MBBS nan za ga suna hada hadda masters zarshe haka kai koko sai da ka gama sannan ka
so yadda harkar karatun likita yake a Najeriya in ka gama karatun likita zaka je kai ƙara shekara ɗaya da zaka yi housemanship ake cewa so bayan ka gama wannan dan sai in kana buƙatar ƙara ilimi sai ka koma ka je ka zabi fannin da zaka yi ka ƙara shekara zuwa 4 zuwa 5 ka zama consultant shine nake baka labari na fara fannin pediatrics harkar lafiyar yara amma gaskiya daga baya nazo sha'awar da nake da shi da kuma yadda abubuwan aiki suke a lokacin gaskiya sai na samu abun da sai ya fita min rai to haka kuma matsalar ne ka shiga abu kana kokarin kai gyara amma sai ka ga gyaran da kake kokarin kai haka da dalili
ba ka tsaye ka ba dama zan tambaye ka to misa kai sha'awar tun farko kai karatun likita sannan kuma me ka kalla da bayan kai din buri ya cika misali a Najeriya yanda ka so abu
to asan fannin likita wato ɗaya ina da magabata da suka yi you know suna gabana suna yi lokacin da suke ina sha'awar yadda you know in sun dawo suna karatu in ga yadda suke karatu ina sha'awa in ga yadda fanni ne da zaka yi da zaka taimaka mutane you know rayuwarka gabaki daya kamar ka sadaukar ne ka taimaka wasu kuma ka san lokacin you know in dai mutum yana dan kokari a makaranta sai ka ga ana nuna maka fanni ko ka zama injiniya ko ka zama likita to hakan aka samu dace na shiga fannin likita na so shi you know and gaskiya mutum ba zai ce baka ba da gudunmawa ba amma you know daga baya abinda na lura in ka shiga public health harkar lafiyar al'umma kana da ya fi baka opportunity da zaka iya yauwa dama da zaka iya canza abubuwa sosai zai fi in kana aikin asibiti yauwa aikin asibiti kana lura da yara you know kana lura da masu lafiya mara lafiya 200,000 amma harkar lafiyar jama'a kana ne harkar lafiyar jama'a gabaki daya abubuwan da ka yi a nan wajen yana iya rage wahalan wa'inda suke aiki a asibiti yana iya rage wa'inda za su je su nemi magani a asibiti so yana cikin abin da ya sa ni na dan karkace daga
wato ka shiga yin abu a dunkule
yauwa ni Beatrix na koma yauwa sai na koma public health insha Allah haka
eh to amma kamar misali da ka shiga public health kaga canjin da kai tsammani din
na gani sosai ma canji kan sosai wato ka san you know wannan abun corona zai dan baka dan misali abinda public health za su yi da kuma abinda wato mai wanda yake aiki a asibiti zai jira ne sai mutun ya kamo da corona a zo a fara neman ya za a yi mishi magani ya za a sa mishi oxygen ya za a sa mishi ventilator amma shi mai public health shine zai gano ya ce maka wannan fa wannan annobar da take zuwa ga yadda take ga yadda take moving from mutum to mutum ga yadda take shiga jikin mutum in ta shiga jikin mutum ga alamomin da za su nuna cewa ya shiga jikin mutum ga abubuwan da za a kare mutane daga ganin daga samu da haruwa da wannan cuta so kaga aikin su shine zai taimaka ya rage mutanen da za su samu
da su kamu ciwon
yauwa so the same thing aikin public health aikin reproductive health da public health da nake yi shi ma the same thing zaka duba ne ka gani ya za a yi you know mata masu laulayi ya za a yi a tabbatar cewa yauwa masu juna biyu wani shawara za a ba su wani kayan abinci ya kamata su ci wani awo ya kamata su ji su wani alamomi in sun gani ya kamata su yi kokari su je wajen masu lafiya you know wani shiri ya kamata su yi kafin lokacin haihuwa yayi wayannan abubuwan duk suna da muhimmanci sosai a wajen rage mutuwa da rashin lafiya yauwa da na mata da kuma na al'umma ma gabaki daya in mutun ya duba harkar public health
yanzu to bari in tambaye ka a lokacin da nake Najeriya na san cewa abubuwan da kuka fi kun fi karfi a irin waɗannan kasashen misali kamar akwai kaga wannan Nuri ne ko gashi da chamber Nuri
na san
na yi musu program shine lokacin suka bani wannan na kusan shekara biyu ina musu shiri akan suna kiran da Hausa komai nisan jifa akan lafiyar iyali nisa damuwar ku tafi yawa akan mata masu juna biyu
to ai abu ne da ka sani eh na abun takaici ne sosai a duniya gabaki daya kashi 10 cikin 100 na masu mutuwa a wajen don dalilin haihuwa ko juna biyu you know abun takaici a Najeriya suke ka duba kaga yawan mu a duniya ba mu kai kashi 2 ba a duniya amma kashi 10 na masu mutuwa yanda mata masu mutuwa wajen haihuwa
wanda ko da nan America ka hada mu kaga America tana da mutum miliyan 300 da wurin 40 ne ko
fi to kaga mu ko yanzu muke kokarin mu kai 200 to amma sai kuma a ce kashi 10 ne cikin 100 na mata masu mutuwa a wajen haihuwa duk a nan kasar mu take me yake kawo wannan damuwa abubuwa ne da you know da za a iya karewa
me binciken ku ya nuna yake jawo haka
to abubuwa ne masu kare abinda ya kamata a kare kaga daya tukunna ko abinda muke kira 3 delay model daya menene rashin sani cewa akwai matsala you know ana dauki mataki na zuwa asibiti
sanin matsala
yauwa so kai yanzu mace tana gida tana da juna biyu an ga kafanta na ko na kumburi ko an ganta tana fisga
tana
irin haka kaga akwai matsala nan ya kamata ku ayi sauri akai ta asibiti amma sai kaga an yi awanni kwana biyu kwana uku yauwa aje a kawo boka aje a kawo ganye a ce iskoki ne ba kai ta asibiti ba na biyu abinda ke kawo wannan bayan ku an ce yanzu an yadda cewa akwai matsala za a kai ta asibiti yaya za a kai ta asibiti ba mu da ambulance ba abu ne da za ka dauka ka sa bayan yauwa ba abu ne da za ka dauka ka ce ka sa ta bayan babur ba ta iya zama da ciki ga ciwo ga sauran wahala in ta kai asibiti shi ko nan ne ta problem din yake nan ta delay din yake shi kuma an kai asibiti ba masu aiki ba magani ba jini ba likita ba wuta to kaga wayannan abubuwan duk su ne diga abubuwa ne da yawa a nan wajen ko a inda aka ci gaba sai kaga mace ta san maganar lafiyar ta sosai ta san in ta ga wasu abubuwa ta san wannan ba lafiya bane za ta yi sauri ta tafi yawa za kuma kamar yadda ka ce kana daga waya kana buga 911 ambulance za ta zo ta dauke ka ta kai ka asibiti in ka kai asibiti masu aiki an kwararru kayan aiki masu inganci komi sai ka ga an yi bububu komi sai ka ga an samu lafiya to a nan wajen mu wayannan abubuwan basu nan and shi yasa muke ba da muhimmanci sosai akan tabbatar da lafiyar mata you know da yara haka
eh to yanzu misali ai aiki misali a nan kasar me zaka ce ka cimma wani babban abu ka cimma wanda kila zaka iya amfani da shi ko kake yi ma wurin taimakawa gida kamar yanzu wannan matsalolin da ka fada
to kaga amfanin aikin kuma ni matsayin da nake ya bani dama you know sosai in kokari in taimaka wato abinda zan iya yi is ni yadda muke aikin mu zamu nemi tallafi ne daga kungiyoyi da suke nan zaune su ba da kayan aiki da kuɗi da za a je a yi aiki can wajen mu tallafin da ni nake bayarwa da irin mu muke bayarwa yanzu wannan aikin in za a yi shi a Najeriya ga yadda ya kamata a tsara shi because ga yadda aikin harkar lafiya yake a Najeriya in za a yi shi a cikin al'umma ga yadda ya kamata a yi ga mutanen da ya kamata ga masu ruwa da tsaki da ya kamata a yi harkar su ka gane yawa in an je can ko dan a tabbatar aikin ya gudana yadda ya kamata za mu ba da tallafi a yi wa mutane horo a tabbatar cewa kayan aiki na nan yawa so yana da muhimmanci sosai a samu mutane irin mu da suke zama nan da suke aiki a irin wannan fannin because in babu mu za a dauko wani wanda bai san harkar ba bai san amfanin yawa bai san amfanin limami yanzu a masal a cikin al'umma ba bai san cewa yadda asibiti yake a Najeriya ba za ka yi zaton za ka dauki waya ka buga kawai na wannan yazo yawa komi kuma da yake kokarin ya duba me mai zai je ne ya ce yanan gizo zai je ko ya je ya tambayi wani amma kai ka zauna ka rayu cikin you know al'umma da ake kokarin a taimaka so kana da wani guduma da zaka bada da wanda yake nan wajen bai da masaniya akai so because of wannan aikin you know mun samu mun kai projects da yawa ba kawai Najeriya ba Ethiopia Kenya Tanzania kasashe dai da yawa da zaka ga tsarin su da kuma dabi'un su yana da kusanci sosai ga wannan musu Niger da sauransu so wayannan kasashen duka you know a Africa muna da kasashe ina ji 12 ko 3 da muke aiki sai kuma Asia muna da guda 4 ko 5 so aikin dai gaskiya yana taimaka kwanan nan muka gama wani project a Cross River a Nigeria
jihar Cross River
da kungiyar Raya USAID haka su suka ba da kuɗi da wani company da suke nan wajen Mark for Mothers MSG wannan project ne da ya je ya ba da tallafi asibitoci da suke sun kusan 100 a jihar Cross River da suke da ya mamaye jihar gabaki daya bayan shekara 3 na aiki mun rage mace-macen mata da suke yake faruwa a cikin asibitocin jiha da kashi 66
a shekara 3
a shekara 3
an ga tasirin
sosai sosai to haka mace-macen yara a asibiti jarirai da ake haihuwa a asibiti an rage da kashi 42 So in ka duba irin wannan haka zaka gani a kasashe da yawa da muke irin wayannan ayyuka ana aika na tasiri sosai a wajen rage mace-mace da kuma ƙara ingancin iyali da mata da yara.
To yanzu misali wannan da ayyukan da kuke yi dama ka kwaci kanku da dama zan yi maka tambaya ne sai ka ansa ta a cikin wannan tambayar. A mutane da yawa suna kukan cewa kamar akwai wasu lokuta da likitoci a Najeriya ire-iren ku suka yi tawuf suna fitowa suna barin kasar tun daga 80s har zuwa shekara ta 2020. Shin me zaka ce akan wannan? Kana ga cewa fitar ku tafi muhimmanci ko bata fita da ka dan fada a cikin ni na gane ina ka nufa? Zaka yi dan ƙara buɗe mana wannan ga masu irin tunanin cewa me yasa ake cewa ake barin kasar?
Haka duniya ta zama a dunkule take kuma ta ci gaba sosai yanzu don ina zaune a nan yanzu ba don COVID ba ina ji da ƙyar nake wata biyu a gida ba ni ban yi tafiya ba kuma tafiyan da nake yi zan je ne in je in duba ayyukan da muke yi zan je ne in taya abokan aiki na a ƙasashen nan ino zan je ne in musu horo akan wasu ayyukan da ya kamata su yi zan je ne in duba in ga yadda za a inganta aikin da ya kamata a yi zan je ne in je in duba yadda za a yi a kawo irin wa'innan shirye-shiryen a ƙasashe. So zamanmu a nan ya buɗe kafa ne sosai na kai tallafi can gida kuma ko kana can ko kana nan yanzu duniya ta zama ɗaya taimakon da kake iya yi yana iya yiwuwa in fa wani taimakon ma ka fi iya yin shi in kana nan a kan kana can gida don kana can gida akwai abubuwa da yawa da baka da zarafin yi kaga yanzu in ce na ɗauko mai ba da tallafi biyu uku wanda za su ba da miliyan 10-12 na aikin shekara biyu uku zan iya yin shi a nan because ina da yauwa a kungiyar da nake aiki yauwa za ta bani wannan kafar da zan iya yi amma a can gida sai ga kana nan kana
tsaye
haka kana nan kokarin kama samun mutane su yi aikin da Allah ya daura musu kamar shi chairman local government a tabbatar PSC tana aiki commissioner na lafiya gwamna ya tabbatar cewa asibiti secondary asibiti akwai haka akwai wayannan abubuwan sai kaga shi ma ba samu an yi shi ba ballen ta kai kokarin ka ce kana neman wani ƙari ko wani gyara.
Haka to yanzu misali idan ka kalli wayannan abubuwan da ka je kai cimma ko kuma kake kan cimma har yanzu da ba a gama ba menene babbar matsalar matasa masu tasowa musamman masu son zama ire-iren ku? Me ya babban matsalar su? Saboda na san akwai masu kwakwalwa, akwai masu kokarin, akwai masu hazaƙar karatu, wasu ba dama, wasu talauci, wasu kuɗi ba, akwai kuɗin gata ya yi yawa. Irin wannan me ya babban matsalar matasanmu ne?
Gaskiya matsalolin suna da ɗan yawa, amma ni ina ganin waɗanda suke da muhimmanci sosai kaga ɗaya tukunna. Komai kake a rayuwarka ka tabbata ka zabi abu da kake da sha'awar yi kana jin daɗin yin shi kuma kana yin shi don abin da yawa haka kuma ba wai kana yin shi don abin da zaka samu bane a abin da zaka yi ka taimaka a jama'a in ka samu wannan yana iya baka ƙwarin ka tabbatar an samu dace ko an samu matsala duk zaka iya ci gaba sai ka samu ka cimma wannan burin da kai ka sa a gabanka amma in abu ne dama da babu baka da ƙwarin gwiwa ko baka san shi sosai in ka dan samu matsala kaɗan sai ka ga kawai mutum ya kauce. Biyu komai a rayuwa kai ƙoƙari kai ka gona ka zama gwani a shi a harkar in ka ƙware yauwa sai ka ga wato kafa da dama da zaka samu a wannan aikin sai ka ga ya fi ƙarfin ma tunanin da kake taɓa zato zaka yi don kana da ƙwarewa za ka ga kowa na neman yadda za a yi harkar da kai. Ƙwarewa baka iya samun ƙwarewa a wani ɗan ƙanƙanin lokaci ko kuma kana ƙoƙarin yau kai kana son kawai komi kai sauri yau kana son ka shiga aiki yau gobe kana son ka zama manager, jibi ka zama director, ba a yin haka.
Ta tsalle kana jirgin sama.
Yauwa, komi akwai tsari, kuma ka yi kokari kana neman, kana aiki koyaushe da da zumman yin kwarewa. Kar ka yi zaton cewa kai yau don ka kai wannan matsayin ka kware. Ba wani sabon karatu, ba wani sabon dabaru da za ka iya koya. Dole ka tabbatar koyaushe. Wato abun matsala sai ka ga yanzu yaro ya zo ya same ka ya nemi shawara, ya samu maybe har ka sa baki, ya samu aiki wani waje, ya ce maka gafa abin da shi yake kokarin ya cimma a rayuwar shi. A yi wata shida ko shekara ɗaya sai ka ji kuma ya sake neman ka a waya, ya ce ai ya ga wani aiki kuma a can. Yauwa, ka ce mishi a malam ba shekaran jiya ka fara wannan ba, ka gama koyan aiki ne, a irin kai daɗe wancan ya fi albashi, ba albashi ba ne. Yauwa, sai babban matsala kuma komi da kake ka samu kana da tsari, kana da plan ɗinka, menene kake son ka yi, shekara nawa kake ganin wannan plan ɗin zai za ka iya yauwa kai shi, wani irin matsaloli ne za ka iya samu da plan ɗin nan, kuma in sun faru me ya kamata ka yi. In baka da, in kana da wannan, sai ka ga komi ya faru, ko ko mai kyau ko mara kyau, duk ka riga ka san da shi, kuma za ka iya sanin yadda za a yi kai ya ɗauke ka daga niyyar da kai da kuma wannan goal ɗin da kai seti da za ka yi a TV. Sai ka ga mutane da yawa, because baka da plan, ka zo a ce ka zo nan, plan ɗinka kana son ka yi shekara biyar, a shekara biyar ka zama manager. Amma kana zuwa ka ji ana maganan Uber, kana son ka yi aikin Uber a kan aikin da kake a can. Ka ga wannan abubuwan duk sai yauwa ya cakuɗe, kai ka sake ganye baka kama, ka samu kake yauwa baka kama
ganye, ka kama ganye,
baka kama ganye. So akwai, dole kana da ɗan plan ɗinka, ka tabbatar kana ƙoƙarin ka ƙware, kana da plan ɗinka, kuma koyaushe kana nan kana cikin ƙoƙarin ka gyara, ka ƙara ƙwarewa, kar ka taɓa zaton cewa ka kai maƙura. Kai ka san komi, to in ka fara shiga wannan matsalar sai ka ga duniyar sai ta zo ta baka. Kana nan kana yauwa haka.
Eh, dan akwai wani aboki na da nake ce masa na koma na shiga makaranta, ina son in gane maganan digital journalism da ake yi. Kamar yanzu wannan kaga ai digital journalism din shi ne ya kawo haka ne ga kadan duk da corona, amma muna hira.
Haka.
Sai yake to kai wannan karatu yanzu zaka yi, nace a kai ne kake ganin haka, to shine wannan magana da kake.
Aka.
Yanzu misali, ‘yan Afirka ko in ce matasan nan da kai magana, ka riga ka ansa cewa yanda za su cimma burinsu shine waɗannan abubuwan da ka lissafa. To, wace shawara kake da ita misali ga waɗanda ya kamata su kuma su tallafa musu, musamman ƙasashe da gwamnatoci?
To, wallahi ka san an magabata sun yi ƙoƙari a da, da nake maka magana daga Jami'ar Ahmadu Bello, akwai scholarship da kowa yake ɗan samu, bai kai ba shi ne yana cikin abin da ya taimaka cewa ka samu kai karatun ba tare da kana ni niwa. Ba takardun karatu ba, kayan aiki. Wayan abubuwan suna da mahimmanci, kuma ba gwamnati ne kaɗai ba, masu hannu da shuni su ma dole su nemi yadda za a yi su taimaka, suna irin wayan abubuwan. Wato abin da kake ce a ɗazu, harka abubuwan da mutum ya karanta a nan, sai ka ga mutum ba dangin uba, ba dangin uwa, bai taɓa ma zuwa Afirka ba, bai san Afirka ba, amma sai ka ga ya ɗauki dukiyar shi ya sa yana taimakawa mutane. Da nake Najeriya kafin in zo nan, muna da wani project da Ford Foundation suka yi tallafa, ina ji a shekara goma sun ɗauki yara da sun kusan 2,000-3,000 suka kai su daga wanda suka yi digiri na farko, wanda suka yi digiri na biyu, wasu digiri na uku a ƙasashe masu ƙasashe manya-manyan ƙasashe duniya. Yauwa, haka ba wai suna neman yara masu ƙwaƙwalwa ne ba, yara ne wa'anda
ba ƙarfi,
ba ƙarfi, ko you know Allah ya musu da ko wata tawaya ba ko ba ji ko ba gani ko ba iyaye ko an tashi a talauci ba dalilin you know zuwa a samu a zo America ko a zo Ingila a zo a yi karatu so wayannan masu hannu da shuni kuma abun ba ba dole sai ka tara da yawa bane a zuciya ce you know wata rana sai ka ga wani yaron 100 in zai samu a shekara daya zai taimaka mishi yayi karatu don dama yana da niyya kuma zai san yadda za a yi ya sarrafa wannan kudin yayi kokari yayi karatu yo banda harka kudi dole ne komai a rayuwarka kana da magabata da kake dubawa wanda zasu baka shawara wanda zasu tallafa maka da shawarwari a kowane lokaci wane wannan abin da kake kokarin kai yana da kyau amma kake yi shi shekaran nan ka ci gaba da aiki ka ƙara ƙwarewa kafin ka je ko ku wane kai ga wani dama da ta bude a nan wajen ina ganin wannan dama ya kamace ka ya za a yi mu taimaka maka kaga dukkan mu a rayuwa haka muka samu kanmu haka kuma akwai wanda suka taimaka mana wani lokacin zaka ga kawai kana ka zama kana nan yaro zai iya bugo maka ya faɗa maka abin da yake ciki ka tambaye shi me yake ciki ka bashi ƙwarin gwiwa ka bashi shawarwari shi dai ya isa ya sa shi ya zama more focused you know
ya samu alƙibla
yauwa ya samu alƙibla ya bi alƙiblan nan kuma yadda ya kamata so gaskiya akwai abubuwa da yawa you know da ya kamata mu yi irin wannan kamar yadda na ce wato mu mun samu dalilin Allah ya sa mun samu taimakon wajen magabatanmu mu kuma ya kamata mu tabbatar muna taimaka na bayan mu ka koma ne makarantar da kai karatu you know ko secondary school ko primary ko jami'a you know mutane ya za a yi wanda suke sha'awan abin da kai kuma ya za a yi ka taimaka musu su ma su samu su kai inda ka kai you know ko ma su tsare su wuce abin da kai ka samu kai tunda dai dama ko yaushe abu ne na haka
to yanzu bari mu koma mu rufe da dan bangaren rayuwarka. Ban ji labari kana da mata ɗaya biyu uku a ƴaƴa 10 ko 30 gashi da kula ta harkar lafiyar iyali.
Haka.
Mutane na su mai kallo da sauraro za su ce to ba mu ji iyalinsa ba iyali.
Ina da iyali suna nan tare da ni a nan of course mace ɗaya da yara huɗu maza biyu mata biyu. Masha Allah.
Alhamdulillah. To da kana tasowa a can gida. Zaka iya faɗa min wahala babban guda ɗaya ko babban kalubale da ka fuskanta a kokarinka na cimma burinka? Babban kalubale da kila ba za ka manta shi ba kila wani in yaji kai zaka gaya masa kila ai ga yanda na tsallake ko da takaice ne.
To wallahi ba mutane da yawa na faɗa wannan ba amma ina ji yana cikin so a lokacin da nake karatun ƙwarewa in zama likitan yara. Na yi shekara biyu akwai jarraba da ya kamata a yi aje kafin ka je matsayin gaba. So na kai zan yi jarraba a lokacin da cikin wahalan you know dan cikin albashi na biya na stay form na zuwa jaraba part 1 ake kiran shi you know na fara shiri Allah ya bani sa'a da nake a department din gabaki daya lokacin ni dai mai shirin zuwa wannan jaraba kuma ina da magabata guda biyu ko uku wanda suka riga suka yi sun taimaka min sosai in shirya in je jaraba. So ana cikin haka na sayi form ita babban sashinmu ta samun hannu cewa zan je in yi jaraba amma sai aka kai takardun Zaria don department din you know na Kaduna na ƙasan na Zaria. So da aka kai Zaria unfortunately sai shi babbanmu na Zaria sai ce ai bai san ni ba yadda za a yi abin da in je jaraba.
Saboda bai san ka ba?
ya ce bai sani ba. In ce to baya da za a aiko a sani ba ni na ɗauki kaina aiki na tura kaina Kaduna ba. In fact lokacin da na nemi aiki, na nemi zuwa karatun ƙware wannan, na so a kai ni Zaria. Amma babu masu aiki a Kaduna sai aka tura mu, ni da wasu ƴan uwana aka kai mu Kaduna. So ni ce to ai ba so na bane na je Kaduna. Kuma the fact da ma nan na Kaduna still ina zuwa Zaria karatu, you know, don su sanda da mu kuma su ba mu tallafin da ya kamata su shirya mu mu jaraba. In ce kuma na duba abubuwan da suke ko requirements ake cewa wato ka'idojin da ya kamata
suka cancanta.
Yauwa, da ya cancanta na zuwa wannan jaraba. Ba inda aka ce dole
sai wanda na san da
yauwa ai wanda take kamata ta san da ni ita ce consultant inda nake aiki karkashin ta, you know, ta sa hannu yauwa ta sa hannu cewa na shirya a banne inji. Sai aka ce a ba zan iya zuwa ba. Nace to sai yaya, you know, na riga na biya kudin form, ba za a iya maida mun kudin form ba, na riga na shirya zuwa jaraba. Sai yaya aka ce a sai dai in je in bar Kaduna in je in zauna a Zaria in yi aiki a department din na watanni kafin a tabbatar cewa na kai a bani dama.
Gaba ɗaya kenan sun ƙaryata ayyukan da waccan ta iya wadda
kwanza. Yauwa,
to ita ma sun ci mutuntunta da wannan
aiki. To kuma abu ne da geno in kai shekara biyu da rabi in dai an ƙara mun lokaci kenan. Tunda da zan tafi Zaria in je in yi ba zan iya jaraba a lokacin ba, zan je in yi ban san na tambaya watanni nawa aka ce ai ba a sani ba, zai iya zuwa ta shida, zai iya zuwa shekara ɗaya, zai iya yi ba tabbas. Ni ce to amma in zan je Zaria yanzu kuma ba tabbas wata nawa ko shekara nawa zan yi, ya za a yi wannan ya shafi abin da nake yi. Abun da ya bani takaici sosai sai na ɗauki hutu. Na ce bari in je in ɗan yi tunani.
Kanka ya washe.
Yauwa, kaina ya washe in kuma duba ko wannan abun zan iya yin shi a hakan ko kuma ba zan iya yi ba. To, dalilin da ya sa na bar karatun ƙwarewa na kan lafiyan yara. Na je na tafi public health.
To kaga anya asara duk abinda kaso kai na taimakawa
haka
ka san zuciya da suka yi.
Yauwa, to kaga irin wayannan abubuwan shike kawo matsaloli da gaskiya da ba amfani ba bukata da amma banne in ce in gwada sa'ata in Allah ya sa na ci jarabawa shikenan. In ko ban ci jarabawa ba kaga dole sai in ƙara haka.
Zamu ce ko ba ka tsara.
Haka.
To kaga yanzu dai wannan abin da ke faruwa, me zaka ce? Akwai maganar dama wasu suna zargin cewa Najeriya ƙasa ce ta wa ka sani, wa ya san ka, ko wa ka sani wanda ya san wani, in baka san ɗaya daga ciki ba an ce mutum ya shiga uku. Kaga haka kenan?
To, a lokacinmu gaskiya babu. Ba, you know, ƙwazonka da ƙwarewanka shike baka dalili, you know, kai aikin da ya kamata kai ko kakka yi aikin da ya kamata kai, you know, daga makarantar sakandare shiga makarantar Share Fage shiga jami'a a Zaria, jarabawa za ku zauna ku yi. Mutanen da suka ci su tafi makarantar Share Fage shiga jami'a. Daga makarantar Share Fage shiga jami'a shiga fannin karatun likita. Ina ji mun kusan dubu, amma kun sani cewa mutane 140 ko 150 za a ɗauka. Kuma za a duba ne ƙwarewanka ne zai kai ka. In ka shiga daga aji ɗaya har zuwa aji biyar a kowane lokaci, za a iya sa ka ko ka sake aji, za ana iya koranka ka bar makarantar
ko kuma
yauwa ka sake zama ka sake rubuta wasu jaraba. So haka muka yi, haka muka gama, haka muka shiga karatun you know, ƙwarewan. Ba maganan wa za ka samu dai matsala da mutanen da suke ganin kamar su sun sha wahala. Maybe sun hanyar da suka bi suka zama wani abu a rayuwarsu daban da taka. So kai ya aka yi, you know, Allah ya sa baka taba sake aji ba, you know, jaraba in kaje Allah na baka sa kana sa shi kana ci, you know, zaka iya zuwa gaba, so ba haka Allah ya nashi ba, so sai kaga wasu sa su kokarin kai ma kamar yadda kai ka sa harkar bakin mutum sai a ce maka makka in baka je makka in ba ka sha wahala ba aikin haji sai wato ka ga wannan yawa ka ga wannan tampi ne kawai haka ko wasu suke ko a harkar aiki ya ce in kai ba sha wahalan da na sha ba you know ba za ka you know haka
yanzu akwai lokacin da ka dauka cewa ga lokacin da zan cimma buri na gaba daya har kila in tarka ta koma gida koko
ya an zo
kenan
ita ce wani wallahi haka gida ne you know lokacin da na zo kamar yadda nace maka na zo ne in yi aiki a project din da ya kamata ya zama na shekara biyar diga 2012 zuwa 2017 so a tunani na a lokacin da lissafi na 2017-18 zan iya koma gida a 2014 kafin project ma yayi nisa sai aka ce mun gaskiya ana bukatan aiki na in koma daga project in koma company gabaki daya in yi wannan aikin original director so hakan na kwashi kayana na koma project ina koma company gabaki daya a director kafin in karasa wannan wani you know dama kuma ta sake buruwa aka ce ai kai muna son kuma ka sake ka zo ka taya mu kai wannan haka na koma naje ne har yanzu wannan aikin da nake a zato na a lissafi na in da bibi ya kawo you know abun yi na wanda ya kamace abinda na karanta abinda experience da nake da shi da sauransu in ya taso a Najeriya insha Allah zan koma in ba haka ba kuma ina nan you know zan ci gaba da aiki sai haka sai randar lokaci
idan kana shakatawa me kake
to gaskiya kaga leisure time karatu ina sha'awar karatu ina sha'awar sauraron audiobooks da ake cewa you know aga wannan covid kuma ya sake ya buda mun abubuwa biyu da nake yi da ban samu in yi yanzu kaga yanzu mun koma muna badminton da yara a bayan gida haka sai kuma you know kowane yamma mu dan taka mu zaga cikin anguwa mu dan samu mu dan sake jini haka
to a ƙarshe bar rufe da wannan duk wannan abubuwan da ka cimma nasara da sauransu kwarewa ka ce a dabara ce ko kusa a ce Allah ya baka
to gaskiya dole sai ka sai ka hada duka you know in baka da aka ce me himma ba ta garago in baka aikin da ya kamata kai baka hubasa baka iya kai labari a nan wajen ba karamin kaga a gida za ka ga mutum yana aiki yana yadda yake a nan wajen ka yi shi ne ko kuma ka ba
da
yauwa in so dole kana da himma koyaushe biyu dole kana da kwarewa in baka da kwarewa abu ne da ake da you know dubuwa just ake cewa you know ga masu karatun yauwa ga su masu karatun ga masu yauwa so in kai baka da kwarewa za ka gani ne you know kawai da kai za a yi you know a nemo wani you know addu'a sa'a you know duk mun san yana da amfani amma dole sai ka hada shi da himma ka hada shi da kuma neman kwarewa koyaushe kamar yadda muke magana dazu in ka dauka ka gama karanta abu ka riga ka san komai to shi kuma sai a tashi wata rana sai ka tarar ka zama obsolete ka zama
ka kane a can
yauwa baka da amfani yanzu ka duba ka gani watan mutara ko goma muna aiki daga gida komai kamata kai, you know, diga meeting inka, diga training inda zaka wa mutane, diga supervising mutane da zaka yi, yadda za a yi ka bada gudunmawa a webinar ko a conference, komai a computer ake yi. So a ce ka zauna kai kana ganin kamar ka gama kwarewa baka san technology ba, ka ga ko da tuntuni ai. Ina yauwa tuntuni an nemo wani yadda yake da wannan kwarewan an samu. So dole sai mutum ya hada yana neman kwarewa ko yaushe yana da himman kuma ya hada da addu'a, you know, ka ga na wajen kamar yadda nake ce maka aiki ba aikin wasa bane, in kai abu, you know, dan kadan sai ka ga kawai karshen aikin kenan.
To tunda ba plate ne muke tare da shi duk da yake gashi ba filata ni ne ne, amma an wuce ni an banni ni ma anan ban kware anan ba anan ni bulbul dai
so sai ma
ina son ka gaida mutanen Adamawa don saboda ina da masu kallon madubin ka bara can
to jama'a je fube bandirabe with Hoffnamon daga Maryland America do yalla don jam mi do yalla bo in Nastan 2021. Alhamdulillah. Yeah.
Alhamdulillah.
Na gode sosai wallahi. Thank you.